Daga nan birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 2441 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Noma da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5, sai kuma rediyo FM Alpha na wato kasar Ghana. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a shirin namu na yammacin yau. Alheri Grace Abdu tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri da ya kasance na ƙarshe a yau. A yau din dai za mu so mu ji ra'ayoyinku ne kan wato wannan manhaja da aka kaddamar da ita ta Hausa wadda ta kasance irinta ta farko. Kuna gani ya ne tasirin wannan ga al'adar Hausawa? Kamar kullum, lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne 2025655. Kafin nan ga halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a yau Litinin ga yin muhimman sauye-sauye, yana mai fadin cewa hakan zai sa Majalisar Dinkin Duniya ta kara tasiri wurin tabbatar da zaman lafiya. Shugaban na Amurka, wanda wannan ita ce ziyararsa ta farko a Majalisar Dinkin Duniya tun bayan da ya zama shugaban ƙasa watanni 8 da suka shige, ya ce tsare-tsaren gwamnatocin ƙasashe 193 suna hana Majalisar Dinkin Duniyar gudanar da ayyukanta yadda ya kamata. Don haka ya ce wajibi ne wato majalisar ta daina gudanar da harkokinta kamar yadda take yi a baya. Trump ya ce suna buƙatar Majalisar Dinkin Duniya ta maido da darajarta a idon mutanen duniya. Ya ce a ƙoƙarin samun haka, wajibi ne majalisar ta ɗora wa kowane ɓangare alhakin ayyukan da take gudanarwa, kuma ta kare masu bata bayanai da kuma su maida hankali a kan sakamako fiye da tsari. Trump ya zanta da shugabanni da jami'ai daga ƙasashe sama da 120 wanda aka gayyace su taron sanya hannu akan ƙudurin Amurka mai mataki 10 da ke goyon bayan shirin sauye-sauye na babban sakataren majalisar Antonio Guterres. Guterres ya faɗa wa jama'ar cewa wajibi ne Majalisar Dinkin Duniya ta yi aiki cikin gaggawa kuma ta yi tasiri da inganci. Babu tsoma baki, yana mai cewar idan tuna da matsalolin tsare-tsaren majalisar har ma suna hana masa bacci. Wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a kusa da wasu manyan iyakokin Pakistan da Afghanistan guda biyu sun jikata aƙalla mutane 22 ciki har da jami'an tsaro da dama. Harin na yammacin yau Litinin ya sa hukumomin Pakistan ɗaukar matakin gaggawa na hana zirga-zirgar motoci a kan iyakar Chaman da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jami'an sun ce sojojin laima suna kan hanyarsu zuwa kan iyakar lokacin da ɗan ƙunar baƙin waken ya yi wa motocinsu kwanton ɓauna ya tarwatsa kansa a wani wuri inda ake da cunkoson jama'a. Nan da nan, wata ƙungiyar da ta ɓalle daga Taliban da ake kiranta Jama'atul Ahrar ta ɗauki alhakin kai wannan harin. Hukumomi a Pakistan sun ce an kwashe gaɓoɓin wani matashi daga inda aka kai wannan harin, kuma masu bincike suna ƙoƙarin tantance ko shi ne kai wannan harin. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tashin hankali tsakanin yankunan Oromiya da Somali na Habasha ya munance a makon jiya, har ma ya yi sanadin asarar rayuka inda aƙalla mutane 18 suka mutu a garin Awade. Har yanzu akwai abubuwa da dama da ba a fahimce su ba dangane da wannan lamari, ciki har da ainihin waɗanda aka kashe da kuma yadda aka kashe su, tare da tambaya game da yadda Habasha take kallon wannan tashin hankalin da kuma irin ƙoƙari da gwamnatin tarayya ta daɗe tana yi na kawo ƙarshe ko rage tsananin rikicin ƙabilanci a cikin ƙasar. A taƙaice dai, gwamnatin tarayyan ta ce tana ɗaukar mataki na maido da zaman lafiya. A ranar Juma'a ce kafar yaɗa labarai ta ƙasar ta ambaci ministan sadarwa Ngire Lencho, yana cewar hukumomi sun kama sama da mutane 200 a yankin Oromiya dangane da wannan rikicin. A ƙarshen mako, gwamnonin Oromiya da Somali sun ce za su yi aiki tare su kwantar da tarzoma. Kana Prime Minister ƙasar Hailemariam Desalegn ya ba da sanarwar cewa 'yan sandan tarayyan za su kare manyan hanyoyin yankin, yayin da rundunar tsaro na jihohin za su fice daga inda ake rikicin domin rage zaman dardar ko kuma zaman tankiya. A halin da ake ciki kuma an shigar da wata ƙara a kotun kolin India da ke kalubalantar matakin gwamnatin ƙasar na koran 'yan ƙabilar Rohingya da suka kai wato 400 da suka arce daga Myanmar. Kotun kolin ta fara sauraron wannan ƙaran a yau Litinin. A wata sanarwa da gwamnatin ta aike wa kotun tana cewar 'yan Rohingya wato ba su da izini na zaman ƙasar a matsayinsu na baki. Don haka ne wato ake ganin wasunsu kuma suna barazana ga zaman lafiyar India. Lauyan da ke wakiltar 'yan Rohingyan ya ce dokokin India sun bada daman daidaita 'yanci da kuma walwala na kowane mutum har ma da waɗanda ba 'yan ƙasar ba. Kotun da za ta ci gaba da sauraron wannan ƙaran a wata mai zuwa.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To madan labarin bude taskar rahotannin namu a Najeriya, inda a ƙarshen mako aka kaddamar da wata manhaja ta wasa irinta ta farko a Kano da nufin wato ƙara bunƙasa harshe da kuma al'adun Hausawa a duniya ta hanyar amfani da hanyar sadarwar intanet. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kori na da ci gaban rahoton.
Manazarta da bincike kan harshen Hausa daga jami'o'i da sarakunan gargajiya da ɗalibai kan ilimin harshen Hausa daga ƙasashen Nijar da Togo da Senegal da kuma Mali ne suka halarci taron wanda ya wakana a cibiyar harkokin bincike da bada horo kan lamuran demokradiyya ta gidan marigayi Malam Aminu Kano. Injiniya Abubakar Tsangarwa shi ne ya ƙirƙiro wannan sabuwar software ta harshen Hausa zalla.
Ita software kamar ƙunshin umarni ne da ita kwamfuta take iya gane yaren ta aiwatar. Sannan tunanin samar da software kuma ita shine cewa idan mun kai la'akari da yawan al'ummar da muke da su a duniya waɗanda suke magana da yaren Hausa, za ka ga cewa yawan mu ya kai, sannan kuma lokaci ya yi da ya kamata a ce duk waɗansu abubuwa na zamani muna da su. To daga cikin abubuwan da yanzu zamani ake tunkawa da shi akwai wannan fasaha ɗin ta kwamfuta. Sannan za ka ga matasanmu, yara da manya da dattawa, duk gida idan ka je in ka liƙa za ka ga akwai alal aƙalla wata wayar hannu wanda ake shiga intanet da ita. Saboda idan ka la'akari da dukkan software da muke da su, za ka ga ko da Turanci ko Larabci ko kuma wani yare. To ita kwamfutar da wayar ai software ce take bada damar a yi amfani da su. Alal misali idan ka shiga a cikin abubuwan da suke ciki akwai magana ita kanta kwamfuta, ilimin kwamfuta da Hausa. Akwai yaren kwamfuta da ake amfani da shi wajen rubuta shafin intanet, abinda ake cewa HTML, to akwai shi da Hausa. Saboda kaga kenan yanzu ko da ma mutum ya je makaranta ko bai je makaranta ba, ko ya koyi kwamfuta ko bai koyi kwamfuta ba, zai iya daukar wannan yaren HTML din ya karanta shi da Hausarsa ya ma aiwatar ya kuma ci moriyarsa.
Professor Bube na Maiwa masanin tarihi da falsafa ne da ke korowa a guda daga cikin jami'in kasar Senegal ya bayyana mahimmancin wannan sabuwar software wajen bunƙasa harshen Hausa.
Wannan abin da aka wallafa a yau ya kamata a ce duk inda ɗan Bahaushe yake ya kawo goyon baya bisa gare shi. Saboda abu ne mai muhimmanci sosai sosai, kamar yadda na faɗi cikin hudubawa da na yi, ba yanzu ne ƙasar Hausa ko yaren Hausa aka fara maida shi cikin abin da duk ya zo na zamani wanda ya zama yana taimako ba. An yi da baƙi na Larabci, mun taɓa rubuta halshima na Hausa da Larabci lokacin da baƙin Turawa ya zo muka amfani. Wato wannan shi ne sabon abu wanda ya zo makami. In harshen Hausa har aka bar shi ba sa shi ba a ciki, to mun samu koma baya kenan. Yanzu kaga wannan abin da aka yi za a taimaki 'yan makaranta da yawa, za a taimaki professorsi masu bincike, duk wanda ya so ya bincike al'adun Hausa, tarihin Hausa, yaren Hausa ne, to wannan duka za a same shi a cikin wannan abin.
Sarkin zangon Lome a Togo mai martaba Mamudu Salihu ya ce sarakunan gargajiya za su dafa wajen ganin yara masu tasowa su rungumi sabuwar fasahar domin sanin harshe da al'adun iyaye da kakanni.
Yaran mu matsa musu su samu su nemi ilimi har su samu wannan abun. Wannan abun sanar da shi sai an tallata shi kuma sai an sa mashi ƙarfi, kamar yadda ake cewa da ƙarfi da ƙarfe ya kamata a matsa. Ina so duk yara da duk jama'a da al'ummar musulmai duk duniya ma a samu a ci amfanin wannan abun.
Wannan sabuwar fasaha dai ta zo ne a daidai lokacin da manazarta ke cewa amfani da kafar sadarwa ta zamani na kwashe kimanin kashi 70 cikin 100 na lokutan matasa a kowace rana. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.
To madalla, abinda za mu so mu ji ra'ayoyinku kenan akai yau, yaya kuke ganin wannan software a turanci? Dai muna neman kwankwanton yadda za mu bayyana ta a Hausa da akai bayanin nan, kamar yadda kuka ji, ya kuke gani za ta kasance tasirinta ga wajen bunƙasa harshe da kuma al'adun Hausawa a duniya? To kafin mu ba ku dama ku kintsa ku bayyana ra'ayoyinku, bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Mai zama zarki Allah, malamai akwai Allah, mu fara da sunan Allah madogara. Ubangijin Allah, Allah ka ba mu kafara madogara.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To madalla, kai tsaye muna tare da wani a Katsina, wake bisa layi.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam, wake bisa layi.
Kuna magana da Alhaji Lawal Karo fi da kenan tsangama karamar hukumar dan jannan jihar Kaduna a Najeriya.
Yawato Alhaji Lawal, ina kake ganin wannan ya tasirin wannan sabon cigaba da aka samu?
To alhamdulillah, idan muka duba muka cewa watan wannan sabon tsari ya fito da shi ne manhaja din nan. Watan tsari ne mai kyau, sai dai abinda nake ganin za mu samu kalubale a cikin shi, wanda ke da dama za mu zaha zaire shiri irin wani ka zo da shi, to yawanci shi zai ga abin ya zama alkhairi ne, ta zama daga kafin wani bangaren kuma an kakatar da shi, ana yin wasu abubuwa kuma wanda yake bai dace ba. Amma idan muka ce za mu tsaya mu duba da kira, muka ce wanda aka fitar da ainihin manhajar cewa maganar cewa ainihin harshen Hausa, irin abubuwar na Hausa zaka gaba idan ka bayyanawa, to gaskiya wani abu ne mai kyau wanda ke kuma za mu ci albarkacin abu da dama. Sai dai me kalubalen? Ya kamata a ce lallai kam tun da magana ce ta shiga intanet da sauransu, to ya kasance kaman waɗanda su mutane kaman irin na karkara haka, waɗanda ba su shiga intanet ɗin, to ya kamata a ce kuma akwai hanyoyin da za a biyo masu, su ma a waya masu da kai ta ɓangaren irin wannan manhaja ɗin wanda ke zai ƙarkawo mu ci gaba sosai a ƙasar namu gaba ɗaya Najeriya. Nagode,
ya wato Malam Lawal, mun gode Alhaji Lawal. To bari mu nufi Kaduna.
Anti barka da kokari, anti Chris.
Barka ka dai, an wani lafiya?
Lafiya, kalauna ki ne Ibrahim Alaramma daga Cikun.
Ya wato layin ka na neman shashakewa.
Oh, to madalla, da fatan ana ji na yanzu.
To bismillah.
To gaskiyar magana, na yi murna da jin wannan manhaja da wannan injiniya da kirkiro ta, kuma tabbas zai haɓaka harshen Hausa, wanda abin da kai ci ne kamar da suka bayani da ga kalmar Larabci, Indiyanci ko ma menene, in ka buga Google za ga cewa an baka bayani filla-filla a kanta, amma in ka buga kalmar Hausa ka ce me tantakoshi ko me brabus ko ba wani bayani da za ka iya samu, sai ma a ce ma ba a ma san wannan kalman ba a Google. To kaga irin haka da aka fara kirkiro da su, to lallai zai haɓaka harshen Hausa, kuma zai ba ɗalibai dama su ƙara bincike akan harshen Hausa, kuma harshen Hausan ba zai dusashen da ake tunanin zai dusashe ba kamar na irin wasu yarika daban. Nagode.
Yawa to madalla, to bari mu nufi Zamfara. Zamfara kuma wake bisa layi.
Ibrahim Tinka.
Yawa kai ma takwaran na Kaduna kenan. Yawa to bismillah.
Eto ni ba wani bayani zan yi ba, ina da godiya ina gode min Allah da yasa yau na same ku don tun da kuka wanga shirin ina kokarin lalabo ku kullun da duk kuka wanga shirin ina kokarin lalabo ku Allah bai bani sai abu sai yau
to
saboda haka ina godiya gare ku kuma ina fatan alheri.
Yawa to amin amin Malam Ibrahim, mun gode da ka samu shigowa wannan shirin. To bari mu nufi Kefi. Kefi wake bisa layi.
Sana Yusuf. Yusuf.
Yusuf barka da warhaka.
Barka da grace.
Yawa to ina gudun boka da shirin.
Wannan abun gaskiya abun alheri ne gaskiya kanji Allah. Ya kamata kuma gwamnatin Najeriya gaskiya ya kamata ta tsara irin wannan masu fahimta din nan, masu basira irin wannan haka nan. Dan saboda gaskiya abun ba karamin cigaba bane gaskiya da harshen Hausa.
To Malam Yusuf mun gode, sai bari mu nufi Bauchi wake bisa layi a Bauchi.
Assalamu alaikum sashen Hausa, sunana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
Yawa to Malam Ayuba barka da yammacin yau.
Yawa sannunku da aiki. Hakika kawo wannan manhaja na Hausa a cikin kwamfuta lallai ya gwada mu harshen Hausa yana ci gaba a duniya ba ma Afirka ba, saboda yanzu idan kika duba ko gidajen irin rediyo na ku yanda ake sauraron sashin Hausa, wato dindin al'umma ne a duniya suke sauraronsa ba kadan ba. To lallai kirkiro wannan abu yana da kyau a bunkasa shi har ga 'yan makarantu primary school da secondary school, kuma lallai mun yi murna kwarai da gaske. Allah ya taimake ku, Allah ya ba ku sa'a. Mai magana Ayuba Garba Imam daga kafin Madaki a jihar Bauchi.
Yawa to Malam Ayuba mun gode, bari mu nufi Taraba wake bisa laya. Taraba.
Makido ne daga garin Mai-Goge, Taraba State, wani local government.
Yawa to barka da yammacin yau.
Na'am?
Barka da yammacin yau.
Yawa barkan ku dai.
Yawa. To bari mu nufi Kwantagora.
Alheri Mama Amal.
Barka da warhaka wake bisa layi.
Injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora. Alheri Mama Amal.
Yawa injiniya barka da yammacin yau.
Ya kwana biyu a ɗauriya.
Lafiya lau an kwana biyu lafiya ko?
Lafiya lau a
jirgin. To wannan damar taka ce, kai ya kake ganin wannan cigaba da aka samu?
Gaskiya mun yi farin ciki, mun yi na'am, kuma wannan abin yana da kyau haka nan. Duk wanda Allah wa wannan hazaƙa ya dace din ya bayyana ɗin haka nan ɗin, don a samu amfani. Gaskiya mun yi farin ciki, mun ji daɗi da wannan abin da ya samu.
To madalla daga Kwantagora kuma bari mu nufi Borno wake bisa layi a jihar Borno.
Kuna magana da Alhaji Ahmadu Gurebe Kwekure, local government Borno state.
Yawa to Alhaji barka da yammacin yau.
Amma ina wuni.
Lafiya lau an wuni lafiya. Ta wace hanya kake ganin wannan sabon ci gaban da aka samu zai inganta ko kuma bunƙasa al'adu da kuma harshen Hausa?
Alhamdulillah, wannan harshe namu na Hausa wanda man babban harshe ne, amma abin da aka ɗauka yanzu wallahi an taimaki wannan harshe zai ci gaba. Domin dama harshe ne wanda a duniya in dai ka shiga daga Turanci sai shi sai Fulatanci. To saboda haka mu wannan alhamdulillah muna da farin ciki da wannan abu wallahi.
To Malam to Alhaji Ahmadu mun gode, bari mu nufi Katsina wake bisa laya. Katsina.
Assalamu alaikum. Manir ne mai markaɗe daga nan Ango ɗan Murki Jibiya.
Yawa to Malam Manir an wuni lafiya?
Lafiya lau.
To ina gudun waka ga shirin.
To alo?
Muna tare da kai Malam Manir. To ina jin kila ko dai kai baka jin mu ko kuma layin naka ya tsinke. To bari mu nufi Kaduna. Malam Manir bai jin mu. Wake bisa laya a Kaduna.
Anti Grace barka da dare.
Barka ka dai an wuni lafiya.
Suna
Lafiya alhamdulillah. Sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To barka da sake jinka.
To alhamdulillah, idan muka dauki wannan fasaha gaskiya ba karamin abun a jinjina bane kuma a yaba ba. Kuma ni abin da nake so in kira wa gwamnatocin mu kaman gwamnonin mu da dan majalisun mu da sanatoci. To irin wayannan bajinta da irin wayannan mutane suke fitowa da tasi abubuwan da za su kamata a ce an samu ci gaba a ƙasa. To ya kamata a rika kula da wasu irin wannan fasaha din. Amma abin da ke bakin ciki a Najeriya sai ka fito da shekaru da fasahar da za a samu ci gaba, sai ga al'umma da gwamnatoci ba sa kulawa da irin wa'annan masu fasahar. Da haka kiran da muke ya kamata wannan gaskiya ba ma karami ba, a haɗa mai wani taro na musamman domin gwamnati ta bashi award wanda yake tun da kaga wannan hanke namu na Hausa ya samu ci gaba inda muke magana da shi a duk duniya.
To madalla, lokaci na gaba da mu, sabili da haka kai ka kasance na ƙarshe a yau. Gobe ma rana ce, za mu ci gaba da baku wannan dama. To kafin mu ci gaba ga wannan shiri,
labaran wasanni.
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sado mu da ku a wannan sabon shiri na labaran wasanni. A karon farko a cikin shekaru 30 an yi wata kwallo ta al'ada da aka saba yi da dare a birnin Mogadishu na ƙasar Somalia, wanda rabon da ayi shi tun shekarar 1988. Dubban mutane ne suka taru a babban filin wasa na Konis domin kallon wannan kwallo da aka yi ta yara ɗan shekaru 16 zuwa 18, kuma wacce aka yi tsakanin Waberi da Hodan, inda su ɗan Waberi ɗin suka ci Hodan ci 3-0. Shi dai wannan wasan wanda aka yi shi a wannan filin wasa na Mogadishu, wato na Konis Stadium, an samu an yi shi ne bayan da hukumar kwallon kafa ta duniya, wato FIFA, ta gyara wannan filin wasa ɗin, wanda tuni dai ana amfani da shi ne a matsayin barikin sojoji wanda ke fada da Al-Shabab a can Somalia. To yanzu mutane masu sha'awar kwallon kafa a ƙasashe akalla 7 na duniya za su riga 'yan uwansu na sauran ƙasashen duniya samun sayen tikitin kallon wasan kwallon kafa na duniya na shekarar 2018 da za a yi a ƙasar Rasha. Ƙasashen da 'yan wasa za su samu wannan tiket ɗin sun haɗa da Iran da Japan da Mexico da Belgium da Koriya ta Kudu da Saudi Arabia da kuma ita mai masaukin watawo ƙasar Rasha. An ce za a sai da waɗannan tiket a JPJP ne, za a fara ne daga ranar Alhamis da ta wuce, kuma za a ci gaba da shi wannan kashi na farko har zuwa ran 12 ga watan Oktoba. Daga nan kuma sai kashi na biyu da za a fara a 1 daga watan Disamba. An ce tiketin mafi arha shi ne wanda za a sayar a kan kuɗi pam 79 na Ingila ko kuma dala 107 na Amurka, yayin da tiket mafi tsada shi ne wanda za a sayar domin kallon gasa ko kuma wasa ta ƙarshe da za a yi a Moscow. Ana sayar da wannan tiket a kan pam 829 na Ingila ko kuma dala 1125 na Amurka. To a ƙarshe, darajar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Eagles ta ragu da maki 3 a kan allon hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya da ke nuna darajar kowace ƙungiyar ƙwallon ƙafa na shekara-shekara da ta saba yi. Hakan na faruwa ne duk da nasarorin da Najeriya ta samu kan Kamaru a gasar da suke na gwagwarmayar shiga ƙwallon ƙafa ta duniya ta baɗi da za a yi a Rasha. Shi wannan lissafin ko kuma ƙididdigar da aka fito da ita ranar Alhamis ta nuna cewa yanzu ita Najeriya ta sauko ƙasa daga matsayi na 38 ta koma na 44 a duniya. A Afirka kuma ita ce ta biyar, tana da maki 695. Misira ita ce har yanzu ƙasa ta farko a nahiyar mu ta Afirka, kuma ta 30 a duniya, sai Tunisia wacce ta zo ta biyu a Afirka, kuma ta 31 a cikin duniya. Senegal ita ce ta uku a Afirka, kuma ta 33 a duniya. Idan ka dubi abin a duniya baki ɗayanta, kuma Jamus ita ce a matsayi na farko, Brazil ta biyu, Portugal ta uku, Argentina ta hudu, Belgium ta biyar, Poland ta shida. Jama'a, abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan na sashen Hausa na Murya Amurka. Sai wata Litinin, na huta lafiya.
Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka da ƙasar Kuwait sun cimma daidaituwa akan wasu dabaru da za su ƙara ƙarfafa dangantakar da ke tsakanin ƙasashen biyu ta hanyar ganawar tsara dabarun cimma buri. Wannan ya haɗa da ƙarawa dakarun Kuwait ƙarfi ta hanyar ba su jiragen saman yaƙin da ake kira F/A-18. Bayan haka, shugaban hukumar binciken aikata laifuka ta FBI Chris Wray da ministan cikin gidan Kuwait Al-Jarrah Al-Sabah Khalid sun sanya hannu akan wata yarjejeniya ta musayar bayanan yaƙi da ta'addanci. Haka kuma hukumar kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka da kuma babban daraktan hukumar custom na Kuwait sun sanya hannu akan wata yarjejeniya ta musayar bayanai game da harkokin da suka shafi bakin iyaka. Bayan haka Amurka da Kuwait sun kuma rattaba hannu a wasu yarjejeniyoyi guda biyu na fahimtar juna. Ta farko yarjejeniya ce akan ilimi tsakanin ma'aikatar harkokin wajen Amurka da ma'aikatar ilimi da kuma ilimi mai zurfi ta kasar Kuwait. Wannan yarjejeniyar ta fahimtar juna za ta taimaka wa ɗaliban Kuwait zuwa karatu Amurka. Za ta kuma ƙarfafa dangantaka tsakanin jami'o'i da sauran manyan makarantun ƙasashen biyu. Yarjejeniya ta biyu tsakanin ma'aikatar harkokin kasuwanci ta Amurka da hukumar da ke inganta zuba jari ta Kuwait da ake kira Kuwait Direct Investment Promotion Authority za ta ƙara ƙarfafa hulɗar kasuwanci tsakanin ƙasashen biyu. Amurka ta yaba da kokarin da Kuwait ke yi na magance takaddamar da ke tsakanin kungiyar haɗin kan ƙasashen yankin Gulf da ake kira GCC a takaice, ciki har da ƙasar Masar. Amurka da Kuwait duk sun fahimci muhimmancin haɗin kan ƙasashen na GCC wajen magance matsalolin da yankin ke fuskanta, ciki har da barazana daga Iran, a cewar sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson. Mr. Tillerson ya ce sun yaba da yadda Kuwait ta bari aka kafa sansanin dakaran Amurka da ke ba da muhimmiyar gudunmuwa ga dabaran Amurka a Kuwait da kuma tsaron yankin. Mr. Tillerson ya ce suna jin daɗin yadda suke samun ƙarin haɗin kan tsaro da musayar bayanai don kaucewa barazanar da Amurka da Kuwait ke fuskanta. Amurka ta kuma yaba da jagorancin da Kuwait ke bayarwa wajen ba da taimakon jinƙai, wanda ya taimaka wajen daidaita al'amura a yankin. A cikin 'yan shekarun nan, Kuwait ta ba da agajin jinƙai na fiye da dala biliyan 9 a Siriya da Iraki da Jordan da Lebanon. Kuwait ce ƙasa ta biyu wajen ba da yawan gudunmuwa akan wannan ƙoƙarin a faɗin duniya bayan Amurka. Sakataren Tillerson ya ce suna ɗokin ganin an ƙaddamar da waɗannan sabbin yarjejeniyoyin da kuma ƙarfafa ƙawancen Amurka da Kuwait cikin shekaru masu zuwa. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Maryam Dauda da fasarar sharhin. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira a yau Litinin ga yin muhimman sauye-sauye, yana mai faɗin cewa hakan ne zai sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙara tasiri wurin tabbatar da zaman lafiya. Shugaban na Amurka wannan ita ce ziyararsa ta farko a Majalisar Ɗinkin Duniya tun bayan da ya zama shugaban ƙasa watanni 8 da suka shige. Ya ce tsare-tsaren gwamnatocin ƙasashe 193 suna hana Majalisar Ɗinkin Duniya gudanar da ayyukan da ya kamata ta yi. A don haka ya ce tilas majalisar ta daina gudanar da harkokinta kamar yadda take yi a baya. Wani harin ƙunar bakin wake da aka kai a kusa da wasu manyan iyakokin Pakistan da Afghanistan guda biyu ya jikata aƙalla mutane 22 ciki har da jami'an tsaro da dama. Harin na yammacin yau Litinin ya sa hukumomin Pakistan ɗaukar matakin gaggawa na hana zirga-zirgar motoci a kan iyakan Chaman da ke kudu maso yammacin ƙasar. Jama'an sun ce sojojin laima suna kan hanyarsu zuwa kan iyakar lokacin da ɗan ƙunar baƙin waken ya yi wa motocin nasu kwantan bauna ya tarwatsa kansa a kusa da wani wuri inda ake da cunkoson jama'a.
To a gaishe ka masu saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryen namu na yammacin yau wanda kuma ya kasance na ƙarshe a yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah Ubangiji ya nuna mana za ku ji abokan aikinmu da sababbin shirye-shirye ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke kawo muku har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma shafinanmu na sada zumunci Facebook da kuma Twitter. A madadin Baba Yakubu Makeri da Julie Gretchen da Suleiman Tarawali, alheri ke muku, fata alheri.